إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأولا شيني زما نأشرن دبيو أتشكنجير زمن دمكي دنكر أنت للتافن الأربعين، واللفر الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ألا يجيك أنت لرحمة. من أتشكن كراتون كفتر المسأل لنسكزو واتو حديث نقوم شاترا حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وأن أمبا أمن شيبا أزمن دي جبات من كركري أكم مسألة كياي ألا دو من كياي باوا لما قنا أكن تايا ألا يكي كياي باي أم وانا ما سؤال بركة باوا ألا ينا إيه كياي شتهنير الدين فكده يتقو kama yadda muka bada misali da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mu tsaurata kasance mai kokarin kwatantawa ne, to kai ma Allah zai taimake ka domin ka san ita istiqama, tsayawa a gwadabe da tafarkin Allah da manzo ba iyawar bawa bace, abun ba gado bane. Kada kai tunanin cewa kai tunda kai dan gidan shehi wane ne, to dole kai ma sai ka zama kusa a kusa da Allah. Ma'ana ina nufin cewa da'ar da mahaifinka yi kana ganin cewa kai dole ma kawai Allah kai sai ya maka, ba haka bane, tunda an samu annabawan da ƴaƴan su ba su addinin annabawan. Don haka idan Allah jalla wa ala ya taimake ka ka zama mai kiyayewa, to shi ma sai ya baka wato jimiri wurin da karkashi wurin yin addini, sai kaga abin da yake wa mutane wahala kai sai ya maka sauki, sai Allah ya kiyaye maka imaninka daga shubhohi wanda suke batarwa, musamman a zamani irin wannan wanda shubuhatin kullun yawa suke, ilhadi ya zama yayi, wasu sun kai ga suna inkarin Allah, tare da cewa da yawa daga cikin waɗanda suke inkarin Allah a wannan zamanin ƙarya suke yi, neman shiga ne wurin turawa da neman mafaka da neman shuhura da neman abun duniya, saboda waɗannan NGOs din na tsiya, to da zarar sun ji ga irin waɗannan sun bulla, to tallafi suke ba su. Amma a haƙiƙanin litanul hal na waɗannan ɗin za ka ga ƙarya suke yi, su kansu sun san akwai Allah. Don haka ‘yan uwa masu albarka, Allah yana iya kiyaye bawa ga barin afkawa cikin sha’awa wadda take ta haramu, sai Allah ya sa mai ƙana'a, ya sa mai ƙyamar irin wannan ɗin, kamar yadda muka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana roƙon Allah ya bashi irin wannan kariya. Misali daga cikin addu'o'in da yake in zai yi bacci, kamar yadda zuwa a cikin sahih al-Bukhari, Annabi sallam yana cewa Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Kaga yana cewa ya Allah idan ka karbi raina ina cikin bacci, to ka yafe wannan rai. Ya Allah idan kuma ka sake ta ta ƙara dawowa filin duniya da rayuwa, to Allah ina roƙonka ka kiyaye ta da irin yadda kake kiyaye bayinka na ƙwarai. Ashe kenan Allah yana kiyaye bayinsa na ƙwarai. Shine muka bada misali irin kiyaye wadda Allah ya yi wa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ai Allah yace ai ta haka ne ma muke kawan maida dukkanin wani mummunan lamari da alfasha, kwata-kwata baya ma karkata gare su, baya sha'awar su, lallai yana cikin bayinmu waɗanda muka tsare su. Ya Allah ka tsare mu da tsarewarka, ka tsare ƴaƴanmu da matanmu da al'ummar musulmi baki ɗaya. ‘Yan uwa masu albarka,
daga cikin mas'alolin da wannan hadisi yake magana akai yana magana akan ma'iyatullah kasancewar Allah tare da masu tsoron Allah wanda wannan mas'ala ce mashhuriya a babin tauhidi babin tsayinta Allah cewa akwai abin da ake kira ma'iyatullah ma'iyatullah ya take kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihfazillaha tajidhu tujahaka zaka samu Allah tare da kai ma'ana duk wanda ya kiyaye umarnin Allah akan kansa umarnin Allah cikin iyalinsa yayi istiqama daidai gurgudu kamar yadda alqur'ani da sunna suka koya to Allah zai kasance tare da shi a dukkanin halinsa duk inda mutun ya nufa sai zanto Allah jalla wa ala ya sanya albarka Allah yana bibiyarsa da kulawarsa da taimakonsa da karewarsa da tawfiqinsa wanda wannan matsalar ta ma'iyya ba ta nufin Allah jalla wa ala yana rarrabuwa da zatinsa yana tare da wannan yana tare da wannan a'a magabata ba su fassara ma'iyya da haka ba sun ce ma'iyatullah ana nufin kulawar Allah taimakon Allah tawfiqin Allah nasarar Allah kariyar Allah za ta zama tare da mutum shi yasa kaji ayoyi da dama sun yi magana akan ma'iyya kamar fadin Allah jalla wa ala da yace Allah yana tare da wanda suka yi takawa kuma suke kyautatawa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun kuma Allah yayin da yake magana da annabi Musa da Harun sai yace la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro ina tare da ku ina ji kuma ina gani kuma yana bada labari dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam inda yake cewa kalla eh yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdin yace ubangiji na yana tare da ni kuma zai shiryar da ni tafarki madaidaici kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Abubakar yace ma wannuka bisnayn Allahu talithuhuma me tsammaninka dangane da mutum biyun da na ukun su Allah ne kuma yace la tahzan inna allaha ma'ana kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu to shine malamai ma suke kiran wannan al-ma'iyatul khassa kasancewar Allah ta musamman wanda ma'anarta shine an-nasr wa at-ta'yid wal hifd wal i'ana bada nasara wato taimako karfafawa kiyayewa kallafawa kamar yadda ma'abota ilimi suka faɗa sabanin misali ma'iyyar da ta zo a cikin fadin Allah da yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum da kuma misali kamar ma'iyyar da ta zo wurin fadin Allah jalla wa ala wala yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum suka ce wannan ma'iyya ce ilmiya ma'iyya ce wanda ta kunshi ilimin Allah jalla wa ala da saninsa da kuma ganinsa da muraqabarsa ga ayyukansu dan haka wannan duka ana razanar da mu ne cewa ka daina tunanin cewa wai idan babu kowa sai kai kadai ne babu wanda ya san me ka aiwata me ka aikata me ka kulla yayin kulla wani makirci ko abin da ya kama da haka ka sani Allah jalla wa ala yana sanin abin da kake to daga cikin matsaloli shine matsalar roƙon Allah yace wa idza sa'alta fas'alillah anan as-su'al abinda ake nufi da shi shine addu'a ana nufin addu'a in zaka roki Allah in zaka yi addu'a to kai addu'a ga Allah domin addu'a ibada ce kaga ai Allah ya ce was'alullaha min fadli ku roki Allah daga falalarsa kuma yayi alƙawarin cewa duk wanda ya roke shi bai girman kai ba zai amsa mai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili lalle wadanda suke yin girman kai gabarin bautata nan gurin sai ya kira addu'a da bauta ma'ana wadanda suke girman kai gabarin roƙona sayadkhuluna jahannama dakhili da sanu za su shiga wutar jahannama dan haka ya wajaba musulmi yayin da yake da wata bukata bukatar da ba wanda zai iya biyan ta sai Allah to kada ya tunkari kowa in ba Allah domin wannan haƙƙi ne na Allah idan ko ya kai buƙatar nan tasa ga wani wanda yake ganin zai amsa mai ko boka ko mai kulumboto ko matsafi ko wanda yake ƙaryar zai maka istikhara wanda shi ma wannan ba gaskiya bane istikhara kowa
kowa yake wa kansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya to kaga irin wannan mutun ya kai kuka inda ba za a iya amsa mai ba Allah jalla wa ala yana cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah babu wanda ya kai batan wanda yake kiran koma bayan Allah yake roƙon sa man la yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyama inda zai ta yin wannan roƙon har zuwa ran tashin kiyama kaga ina masu roƙon aljannu masu roƙon kabari masu roƙon shaytanu duka wannan aikin banza ne shi yasa ibnu rajab rahimahullah ta'ala yace wa alam anna su'al Allah azza wa jalla duna khalqihi huwa almuta'ayyin لأن السؤال فيه إظهار للذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار ولا يصلح الذل ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة ابن رجب يشك ثاني روان الله كما باينها للتسة ونشين يشي وجبه domin shi roƙon Allah ai a cikin roƙon Allah akwai bayyana gaskanci ga shi wanda shi yake roƙon da kuma nuna tsananin buƙatarsa da kuma nuna tsananin talaucin sa kuma sannan yayin da kake roƙon Allah kamar kana tabbatar da cewa wanda kake roƙo din yayin da kake roƙo kamar kana tabbatar da cewa wanda kake roƙo yana da cikakken ikon ya iya maka ya yayi maka wannan cutar kuma ya samu maka da abin da kake nema ya amfanar da kai ya busan maka da cutar to irin wannan kaskancin ba a nuna shi ga kowa sai ga Allah shi kadai dan haka ta nan nema roƙon Allah ya zanto shine hakikanin ibada to watakila na san masu tambaya su tambaya su ce to wani zubin zaka roƙi mutum abinda zai iya yi maka to malamai suka ce idan abinda mutum zai iya yi ne na abin duniya to wannan babu matsala tare da cewa shi ma irin wannan roƙon ba ta kure ba ba a so kai idan muka karanta hadisin Qabisa ibn Lu'ayb radiyallahu anhu wa arda annabi sallam ya ce roƙo bai halatta ba sai ga mutane uku wanda mun san dukkanin ku na san kun san wannan hadisin dan haka dai shi kansa roƙo din ga wani ka ce wani ba ni kaza to in ba ya zama dole ba ba a so saboda kaskanci ne hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake karba alkhairi ko alyadul ulya hannun da yake miƙawa khairun min alyadus sufla kai ma za ka ga cewa duk sanda ka siffanta da cewa ba ni ba ni za ka ga wanda kake cewa ba ni ba ni in sun ganka sai su dinga neman guduwa ko su canja fuskarsu ko su nuna ƙosawarsu ko Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu dan haka shi yasa muka gama daga cikin waɗanda Allah yake suna da haƙƙi a cikin dukiya a basu su ne wanda la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum sai yake ne la yas'aluna an-nasa ilhafa sai dai ka gane ta hanyar wata alama ba jahili ma wanda bai san su ba sai ya dinga tunanin cewa mawadata ne wanda wannan ƴan uwa masu albarka kalubale ne gare mu za ka ga wasu ƴan uwanmu Allah ya ba su wadata amma ba za su taɓa taimakawa mutum ba sai fa idan ya zo ya zubar da ruwan fuskarsa ya ce dan Allah ku yi mu wasu ma sun san misali watakila aikinsa ya tsaya ko an kore shi wurin aiki ko an tsayar mai da albashi ko kasuwar da yake zuwa an dakatar da shi ko kuma harkar ta kare tunda za su gan shi zai wanke tufafinsa ya fita ya kwalliya watakila ma ya hawa abun hawa tammaninsu yana da shi wannan kuskure ne ai za ka yi tunanin cewa ya kamata ka bayar saboda zumunci ya kamata ka bashi saboda shi ma yana da waɗanda zai bawa kada ka ce almajiri shi ne wanda ko kullum sai ya zo ya tambaye ka in ka yasa gaskiya ka zama mara fiƙihu kuma ka zama mara zumunci kuma kai ma za ka ɗanɗana yayin da ka shiga cikin yanayin da kake buƙatar mutane su taimaka ma sai Allah ya hana mutane din su taimaka maka domin ai kamata dinu tudan ai abin da kai shi za a yi maka don haka akwai buƙatar kai ma ka taimaka ƴan'uwa masu albarka to iya sai matsalar kuma neman taimako wurin Allah ita ce al-isti'ana ma'ana
ana nufin cewa duk abin da yake wato maslaha ne na duniya da addini to in ba Allah ne ya taimake ka akan sa ba to wallahi duk wanda zai ce zai taimaka maka to kawai bakin ganga ne zai maka sakiyar da babu ruwa kamar yadda duk abin da kake tunkawo da shi a duniyan nan da addini da rayuwa in Allah bai tallafa maka akan sa ba to wallahi ka samu matsala wannan isti'anar shine ayi Allah jalla wa ala yake ambata ta cikin fadin sa da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aina khusuka bil ibada wa nakhusuka bil isti'ana kila ko dan haka wasta'in billahi wa la ta'jaz da abinda kaga ya taso maka to nemi taimakon Allah amma idan ka dauku kanka ka kaiwa mutane to karshe za su ji matsalar taka kuma taimakon da kake tunanin za su yi maka shi wallahi ba za su yi maka shi ba daga cikin matsalolin hadisin ƴan uwa masu albarka akwai matsalar al-imanu bil qada'i wal qadar imani da qada'i da qaddara wanda wannan mun maimaita shi a baya sosai ko ta ina muka gane haka ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka aw 'alayka aw ta riwaya ko wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف yace ka sani idan al'umma ta taru duka ta hadu ta hada karfi da karfe dan ta amfanar da kai da wani abu ba ta isa ta amfanar da kai da komai ba sai fa idan Allah ya rubuta dama amfanin ka ne haka na idan al'umma ta hadu dan ta cutar da kai da wani abu ba ta isa ta cutar da kai da komai ba sai fa da abin da Allah dama ya rubuta dama zaka cutu da shi an riga an dauke alqalumma kuma takaddu sun bushe malamai suka ce wannan gabar a cikin wannan hadisi mai alfarma wato tana tabbatar da wajibcin imani da alqada'u wal qadar da abin da ya same ka a rayuwa na alkhairi ko na sharri to a dama Allah ya rubuta zai same ka dan haka ya wajaba bawaye imani da wannan Allah jalla wa ala ya san wannan cikakken sani kuma sannan zuzzurfan sani wanda sanin da jahilci bai rigaye shi ba Allah ya san mai bawa zai tsoruruta na alkhairi mai kuma zai same shi na sharri na amfani da kishiyarsa duk kuma an riga an rubuta tun gabanin ahlici halittu ma kai tun gabanin ahlici sammai da ƙasa da shekara 50,000 kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin al-Imam Muslim inna Allah قدر المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50,000 سنه كما كما يدا muka sani ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad wanda da sanadi hasan al-albani ya inganta shi cewa allah jalla wa ala abu na farko da ya litta shine al-qalami awwalu ma khalaqa allah al-qalam sanan sai yace mai ka rubuta uktub ka rubuta duk abinda zai wakana har zuwa tashin alqiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'imun ila yawm alqiyama da haka duk abin da zai wakana har zuwa ran tashin alqiyama Allah ya riga ya rubuta shi kenan zamu fahimci cewa bawa babu abin da zai same shi na alkhairi ko na cuta ko na amfani sai fa abin da Allah dama ya rubuta amfanin sa kai koda mutanen sammai da ƙasa da aljanu da kowa da kowa za su haɗu wallahi ba za su iya kawo mai amfanin nan da ba naka ba wanda wannan shine nassoshin alqur'ani suke tabbatarwa kadan daga ciki fadin Allah jalla wa ala da yace qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ka fada musu ka fada ya rasulullah ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana kamar yadda kuma Allah jalla wa ala yake cewa qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhim alqatl ila mabaji'i shi yasa manzo sallam yace rufi'at alaqlam an dauke alqaluma din wajaffat as-suhufu sannan kuma takaddu sun bushe al-imam ibn rajab Allah ya ji kansa da rahma yake cewa wannan kinaya ce da take bayanin cewa rubutu ya riga ya gabata kaddara ta riga fata kamar yadda bahaushe yake cewa an riga an gama tun tsawon lokaci ma dan haka da abin da aka kammala rubuta shi kuma aka dauke alqalumar kuma lokacin ya tsawaita to ai shi kenan wannan abin an riga an gama wato tawadan ma da aka yi rubutun da shi tabu da ita ta bushe mala ibnu rajab yace wa hadha min ahsanil kinayat wa ablaghaha wannan kinaya ce wadda ta kai matuƙa wurin balaga ta kai matuƙa wurin kyau dan haka dan me mutane za su dinga tasar hankulan su akan wannan yan uwa daga cikin matsaloli ne mai da wannan hadisi shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka san Allah jalla wa ala a lokacin da kake cikin yalwa shi kuma zai san da kai a lokacin da kake cikin tsanani wannan hikima ce kaida ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lalle ya wajaba mu kiyaye ta ko mu yada ta cikin al'umma shine ka zanto cewa kana kusa da Allah a yayin da kake cikin yalwa kake cikin aminci kake cikin koshin lafiya kake cikin wadata kake cikin karfi da samartakarka to wannan kuma sanin Allah din ta hanyar kiyaye wajiban al'amura da ya wajabta maka da barin kuma abubuwan da Allah jalla wa ala ya hana ka da kuma kokarin kusanta kanka gare shi ta hanyar nafilu to duk wanda ya kula da wannan to Allah jalla wa ala ba zai mance da shi ba lokacin da tsanani ya afka mai da kuncin rayuwa da babu da talauci da rashin lafiya kuma ɗan uwa masu albarka muna kallon dai irin yanayin da yanzu al'umma take ciki ba wai a Najeriya ba ba a Kano ba ba a arewacin Najeriya ba a duniyar ma baki daya kai ko America wannan da kake gani rayuwar ta canja musu kasa mai tsarki ta canja musu Asia duk inda ka sani Europe din ta canja amma sanadiyar saboda tattalin arzikin yana hannun Yahuda watakila kuma da sanadiyar yaƙe-yaƙen da ake musamman a Ukraine da Russia duka dai waɗannan sabubba ta sa cewa an shiga cikin wani irin yanayi to babu shakka a irin wannan gabar babu abin da ya cancance mu sama da komawa ga Allah da rike Allah da neman ya yaye mana wallahi duk wani dan siyasa da kake tunanin wai shine gwaninka wallahi idan bal din ta dawo hannunsa sai ya bada kai wallahi zaka ga cewa akwai expectation din naka akan sa yayi yawa cewa ashe shi ma mutum ne ashe shi ma yana da zalunci da son zuciya irin nasa yanayin da muka samu kanmu a kasan nan ya dace a ce mu koma hayyacin mu mu rike Allah duk yadda kake tunanin cewa kai wani shine gwaninka ai dan wani ya hau komai zai canja za a samu sauki to da wani ya hau an samu sauki to kaga ashe da tuntuna Allah muka rike da Allah ya bamu mamaki ne mana fiye da yadda muke tsammani amma kash Allah muka saki sai muka kama wani sai Allah ya bamu da wani sai wani kuma ya azabtar da mu ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana ɗan uwa masu albarka daga cikin gabobin wannan hadisin shine ka'idar da manzon sallam ya bayar cewa nasara tana tare da hakuri lalle wannan zamu ga alqur'ani ma haka yake karrara wannan misali Allah jalla wa ala yace kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi idnillahi wallahu ma'as sabirin to sau da yawa zaka samu jama'a wata take ɗan kadan sai su samu galaba da rinjaye akan jama'a mai yawa duka wannan da izinin Allah Allah yana tare da masu hakuri kuma Allah jalla wa ala yace wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah idan ya kasance adadinku ya kai mutum dubu akwai dubu daga cikinku to za su iya samun rinjaye akan dubu biyu da izinin Allah Allah yana tare da masu hakuri dan haka ɗan uwa masu albarka wannan yana nuna mana cewa shi hakuri wata ɗabi'a ce mai girma mai tsada mai daraja wanda musulmi yana tsananin buƙatar ya ruko da ita domin ta hanyar ruko da hakurin ne zai iya samu ya tsaya tsayi da umarnin Allah kaga bala'in nan wanda Allah jalla wa ala yake gudanar da shi akan bayi yana tsananin buƙatar hakuri abubuwan da suke samun musulmi a hanyar kira zuwa ga Allah ko aikin Allah na cutarwa da tsangwama da jafa'i yana tsananin buƙatar hakuri barin sha'awace-sha'awace na ciki da farji da abubuwan da Allah ya haramta yana buƙatar hakuri domin lalle sha'awace-sha'awace da sabawa Allah tana fusgar zukata da rai babu wanda zai iya kare kansa sai wanda Allah ya kare kiyaye da'ar Allah yana buƙatar hakuri wato yin jajircewa dan fafatawa da makiya Allah yana buƙatar hakuri jihadi kansa da ake magana yana da wahala yana buƙatar hakuri dan haka sai kaga in ka je ka dawo maganar ba ta fita daga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa anna an-nasra ma'a as-sabr kana so ka ci hakuri kana so ka ci nasara to kai hakuri idan kai hakuri shikenan shi yasa muka ga cewa babu wata nasara da zaka ci a rayuwa ko kaka take wallahi sai ta hanyar hakuri zamu ga magabatan mu duk abin da ya faru sai kaje suna ba mu hakuri suna cewa ayi hakuri an yi aure sai a ce to ayi hakuri zaka ga duk awasicin da ake gaya maka babu kamar kai hakuri to kai yanzu sai an ce maka ma kai hakuri kan ma kai hakurin mana in ba kai hakurin ba kanka zaka yi wa kamar yadda ita ma matar in ba ta hakuri ba kanta za ta yi wa zaman ba yadda za a yi yanzu sai da hakuri kai kanka fa sai kai hakuri da kanka gafar ta mala ballanta na kuma waninka sannan kuma shi yasa Bahaushe ya kyautata magana yace mai hakuri yakan dafa dutse har ma ya sharo mai sannan hadisin yace wa anna al-faraj ma'a al-karb yayewa tana tare da bakin ciki ma'ana musibu zaki ta zuwa da fikintunu da wahalhalu ga musulmi al'amura ta kuntata duniyar sai mata zafi duk fadinta bakin ciki da bacin rai yayi ka tutu amma idan bawa ya mika lamarinsa ga Allah ya nemi ladansa ga Allah bai yi raki ba yayi hakuri ya san cewa duk abin da ya same shi haka Allah ya kadarto masa ba rashin iyawarsa ba ce kuma bai daye ba haso da kauna daga rahmar Allah ba daga budi to sai Allah jalla wa ala sai ya nufe shi da kulawarsa da rangwamansa da gafararsa da rahmarsa sai kaga mutum ya samu yayewa sai kaga mutum ya samu mafita wannan zaka same shi a cikin alqur'ani da yawa misali Allah jalla wa ala yana cewa am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum yace mastahum al-ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu tanasru Allah ala inna nasra Allah qarib shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna irin bala'o'in da suka samu wadanda suka shude muku suka gabace ku na al'ummatai bai same ku ba wayancan fa da suka gabata cututtuka sun same su rashin kuɗi ya same su babu ta same su Allah ya girgiza su an girgiza su har sai da manzon cikin su da wanda suka yi imani suka dinga cewa ko yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasra Allahi qarib ku fadaka ku ji taimakon Allah yana kusa sai ta zamu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an daka mai bangoma an tsane shi an yaƙe shi ka dauki misali ghazwatul ahzab ya zama maka misali me ya same shi ba na yunwa da tsoro da sanyi da kunci amma mazaje suka dakata suka jajirce suka fafata suka yi hakuri wanda yake duk wanda yafi kowa a cikin su sayyidus sabirin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kace suka samu nasara to haka na ƴan uwa masu albarka gaban nan ta gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'al usri yusra kowane kunci yana tare da mi sauki ita wannan ka'ida ce ta rayuwa kaga wani wurin Allah sai yace sayaj'alullahu ba'da usri yusra da sannan Allah zai sanya sauki bayan kunci a suratul sharh yace inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra da haka ka dauke ta ka'ida fala faqrun yadumu wala tara'u kamar yadda al-imamu shafi'i yake cewa Allah ba zai jarrabe ka ba kai ta rayuwa cikin kunci dole Allah jalla wa ala zai yaye maka ka nemi yayewarsa zai yaye maka shine al-imamu shafi'i yake cewa sabran jamilan ma aqraba al-faraja min raqib man raqaba Allah fil umur naja man saddaqa Allah lam yanalhu ala man rajahu yakunu haythu raja Allahu akbar dan haka ƴan uwa masu albarka muna buƙatar mu bawa kanmu hakuri lokacin ya riske mu nan zamu dasa aya sai a wani zaman insha Allah zamu daura akan wannan gabar sai mu dora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh